الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحابته الكرام وآل بيته الطاهرين. وبعد، فإن مظاهر صدب الصحابة بدأت في هذه البلاد تلوع في الأفق، وأن ذلك نذير سر، وبدأ بعض الغوغائيين يسبون الصحابة رضوان الله عليهم ويسيئون الأدب إليهم بأنواع من الإساءة، سرا حينا وجهرا حينا آخر. وهذه غواية وضلالة تودي بصاحبها إلى الوبار، بل بلغ الإساءة ببعضهم لأخلاقنا أن خرجت إطارات للدراجات النارية باسم يزيد ويعنون به يزيد بن معاوية، وتباع هنا في كان وفي أسواقنا. وهذه فاتحة سر، نخشى أن نرى إطارات أخرى باسم أبي بكر أو عمر أو عائشة رضوان الله على الجميع. نسأل الله العفو والعافية. يا أيها المسلمين، ينادى بذكر هجمة الله سبحانه وتعالى في تواند يسو أكم واند يسو دهك وبنجد سبحانه وتعالى يذابس قبام أنه محمد صلى الله عليه وسلم يفي في تاسي باوي أكن النباوة دمان جنيك ديبا أكن دكا ننها لكم أكن بتانيد الجنوب أكن ملائكو أكن دكا ننها لتوق باتيا. النبي صلى الله عليه وسلم سيني مفي فيشي سيني فييي سيكنها لكم الله دوليا أكن كسن سيواتا سيكمشن النباوة سيوقبان ما ستكوا سيوقبان ما ستكيت الله jagoran masu yin jihadi don yada kalmar Allah a banka. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya turo shi don bayyana guraben shari'a da alamomin shari'a a daidai lokacin da manzanci ya yanke, annabta ta ɗauke bayan shuɗewar annabi Isa da waɗansu shekaru, a daidai lokacin da al'adu suka gurɓace, tauhidi aka garwaya shi da shirka, ibadoji aka takuɗa su da al'adu, halayya ta gurɓata. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya turo manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya saukar da mafificin littafi a kansa domin ya ceci bil adama daga cikin duhun jahilci da duhun shirka da duhu nabata da suka samu kansu a ciki. Da Allah ya turo shi, sai ya zaɓa masa sahabbai gwaraza, jarumai masu taƙawa da tsoron Allah, ya sa su zanto su ne waziransa, mataimakansa, suka yi imani da shi, suka gaskata shi, suka ƙarfafe shi, suka taimake shi wajen yadda addinin Allah, suka bi hasken da Allah ya saukar a kansa na ayoyin Alƙur'ani da irin abin da manzon Allah yake isar musu da shi na hadisai ingantattu. Ko shirka babu, waɗannan su ne mafiya rabautar mutane bayan annabawa. Sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna da farla wadda wani wanda zai zo bayansu ba zai kusance su ba ma ballantana a ce ya yi daidai da su. Su ne mafifita mutane bayan annabawa. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya dasa bishiyar imani a cikin zukatansu, ya karfafe su da wani ruhi na musamman daga gare shi, ya yadda da su, ya ba da labarin sun yadda da shi, ya ce wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar, lalle waɗanda suka riga shiga addini, waɗanda suke na farko cikin wannan addini daga cikin masu hijira da al-ansar mutanen Madina, wallazina tabauhum bi ihsan, da waɗanda suka bi su da kyautatawa, radiyallahu anhum wa radu an, ubangiji ta'ala ya yadda da su, su ma sun yadda da shi. ya yadda da imaninsu, ya yadda da ayyukansu, ya yadda da ɗabi'unsu, ya yadda da halayensu, ya yadda da maganganu da ayyukansu, su kuma sun yadda da Allah a matsayinsa na Rabbu, a matsayinsa na Ilahu, sun yadda da shi a matsayinsa na kadaitaccen da baya da abokin tarayya cikin dukkan lamurransa, subhanahu wa ta'ala. Radiyallahu anhum wa radwan wa addalahum jannatin tajri tahta al-anhar. Ubangiji ya yi musu tattalin aljanna wanda koramu ce gudana karkashin gine-ginanta, za su rayu a cikinta har abada, babu mutuwa sannan kuma babu tsufa. Allah ce zalikal fawz al-azim, wato wannan shine rabo wanda yake mai girma. Sannan Ubangiji ya bada labari a wata ayar daban, yace wallazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah, waɗanda suka yi imani, suka yi hijira, suka yi jihadi dan yaɗa kalmar Allah, wato kaga muhajirun kenan. Wallazina awaw wa nasaru, da waɗanda suka karɓi bakin bakuncin bakin da suka zo garin su, suka tare annabi, suka bashi masauki, suka tare sahabban da suka yi hijira daga waɗansu garuruka, suka karɓi bakuncin su, awaw wa nasaru, ire-iren waɗannan, ulaika humul mu'minuna haqqan, lalle waɗannan su ne mummune na gaske wanda ko shakka babu cikin imaninsu. Lahum maghfiratun wa rizqun karim, suna da gafara, suna da arziki mai girma a wajen Ubangiji, arziki mai girma tanadi da aka yi musu na gidan aljanna. Sannan Ubangiji ta'ala ya faɗa a wata ayar daban, laqad radiyallahu 'anil mu'minin iz yubayi'unaka tahta ash-shajara fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala sakinata 'alayhim wa asabahum fathan qariba. Ubangiji yace Allah ya yadda da mummunai yayin da suka rinka yin mubaya'a da kai a ƙarƙashin wata bishiya, Ubangiji ta'ala ya san abin da ke cikin zukatansu, don haka sai ya saukar da nutsuwa a kansu, sannan ya sa suka dace da fatahi buɗi wanda yake makusanci, ya ba su ganima mai ɗumbin yawa wanda za su samu, sannan ya alkawarta musu waɗansu ganimomin da za su samu a wani lokaci na gaba. Wannan aya da ayoyin da suka biyo bayanta suna ba da labarin sahabban da suka yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama mubaya'a a shekaran da aka yi sulhul hudaybiya, shekara ta 6 a bayan hijira, adadinsu mutum 1400, gaba ɗaya Ubangiji ta'ala ce ya yadda da su, kuma ya saukar da nutsuwa a cikin zukatansu, sannan kuma ya san abin da zukatansu suka kunsa na imani, wato shaida Allah ke bayarwa game da su cewa su ɗin masu imani ne. Imam al-Bukhari da Imam Muslim sun rawaito hadisi daga Abdullahi ibn Mas'ud, Allah ya kare da a gare shi, yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce mabibitan mutane waɗanda suka yi zamani da ni, sannan waɗanda suke bi musu wato tabi'ai kenan, sannan waɗanda suke bi musu wato tabi'u tabi'i ne kenan. A ce mabibitan mutane gaba daya bayan annabawa sune sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam, daga su sai tabi'ai, daga su sai tabi'u tabi'i. Da manzo Allah ya faɗi wannan sai ce sun mai jiwa kawamun, sannan bayan shudewar waɗancan karni guda uku mafiya kima, mafiya daraja da falala, bayan sun riga sun shude, ya jiwo a kawamun, waɗansu mutane za su biyo baya a tarihi na kusa ko na nesa. Tasbiqu shahadatu ahadihim yaminahu, ɗaya daga cikinsu shaidarsa na riga rantsuwarsa, wa yaminuhu shahadatuhu, wani lokacin rantsuwarsa ta riga shaidarsa. Abin nufi zai zo ya bada shaida ko da ba a neme bayar da shaida ba, ko da bai sani ba, ko da bai ji ba, bai gani ba, ya bada shaida, wani lokacin ya rantse, wani lokacin rantsuwar kafin shaidar, wani lokacin shaidar kafin rantsuwar, saboda azurɓaɓi na ƙoƙarin sai ya yi shaidar zur, sai ya ce na gani alhalin bai gani ba, sai ya ce na sani alhalin bai sani ba. Za a yi irin waɗannan mutanen a ƙarshen zamani bayan shuɗewar waɗancan ƙarni guda uku, mafiya daraja, mafiya falala, shi ne ƙarnin sahabbai da ƙarnin tabi'ai da ƙarnin tabi'u tabi'in. Ya ‘yan uwa musulmi, waɗannan nasoshi da na karanta mana aya ko hadisi daga cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ingantattu suna nuna falalar sahabbai da girman matsayinsu, amma hakan baya nuna cewa su ɗin sahabbai ma'asumai ne. Hakan baya nuna cewa ba su da kuskure, hakan baya nuna cewa ba su da laifi, domin kafin komai su bil adam ne. Dukkan dan adam akwai janibi na kasantuwarsa dan adam tattare da shi, zai iya mantuwa, zai iya yin kuskure, zai iya jahilta wani abu, zai iya yin abu ya yi da na sani, zai iya abu da ganganci, sahabbai ba su fita ba daga cikin wannan da'ira ta bil adama. Akwai dangin sha'awa da Ubangiji ta'ala ya kimsa a jikinsu, makamanciyar ta jikinmu, sha'awar dukiya, sha'awar kuɗi, sha'awar mace, sha'awar dukkan wani abin da Ubangiji ta'ala ya kaddara wa dan adam yayi sha'awarsa. Bisa ga ka'idar zuyyina lin-nasi hubbu shahawati minan nisa wal banin wal qanatir al muqanfarati min al dhahab wal fiddati wal khayl al musawwamati wal an'am wal harith. Da mace da ƴaƴa da dukiya da kuɗi da dabbobi da kaddara da kayan gona, yadda sahabbai suke son wannan muna so, yadda muke son wannan su ma suna so. Ba su fita ba daga da'ira ta bil adama, kasancewar su mafifita mafiya daraja baya nuna ba sa laifi. Sai dai kawai abin lura, kada wani yayi amfani da kuskuren ɗaya daga cikinsu, laifin ɗaya daga cikinsu wajen zaginsu, wajen la'antarsu, wajen cin mutuncinsu. Domin haka ɗin alama ce ta halaka, alama ce ta taɓewa, alama ce ta cewa harkar imani ta taɓarɓare a cikin zuciyar bawa. Ubangiji ta'ala ya tsare mu. Masu kuskuren cikin sahabbai kashi-kashi ne. Daga cikinsu akwai wanda sun yi kuskure an riga an yi musu haddi na kuskuren da suka yi, kamar Ma'is da ya yi zina aka jefe shi, kamar Zamidiyya da ta yi zina aka jefe ta har ta mutu. To dukkan mutumin da ya yi kuskure a lokacin sahabbai ko a yanzu, sai aka tsayar da shi aka yi masa haddi, wannan haddin ya kankare masa zunubinsa. Da nassin hadisi cikin Bukhari daga Ubada ibn Samit, a ce dukkan mutumin da ya yi laifi sai aka yi masa haddi, to kuskure ne wani ya zo ya aibata shi da wannan laifin, domin tsayar da haddi a kansa na nuna an kankare masa zunubin yanzu babu shi. Kashi na biyu daga cikinsu waɗanda sun yi kuskure amma a ɓangare ɗaya suna da rinjayen aikin alkhairi, ta yadda idan ka ɗauki wannan kuskuren nasu kamar ƙwayar ruwa ɗaya ce a cikin bokiti, ƙwayar ruwa ɗaya tana jisa a cikin bokiti na tsarkakakken ruwa, wanda babu yadda za a yi wannan ƙwayar ruwa ta gurɓata ruwan ko ta yi tasiri wajen canza launinsa ko ɗanɗanonsa ko shaƙensa, ballantana a cikin ruwan ya fita daga hukuncin ruwa da ake iya tsarki da shi. To kaga dukkan mutumin da ke da rinjayen alkhairi sai ya yi laifi ɗaya, ba za a zage shi ba saboda wannan laifin, saboda rinjayen alkhairinsa zai yi daidai shi a gaban Allah bisa ga ka'idar da Allah ya shimfiɗa a cikin suratu Hud, yace innal hasanati yuzhibna sayyi'at zalika dhikra lil zakirin, taran ayyukan kirki suna kakkabe munanan ayyukan da mutum yayi marasa rinjaye. Ma'ana ayyukan kirki masu dumbin yawa suna cin karfin kananan ayyuka na barna da mutum yayi ko na zunubi, ta yadda ba za a kama shi da wannan kananan ayyukan na barna ba a ranar tashin kiyama. Wani kasan daga cikinsu irin waɗanda sun yi laifi ɗin ba a yi musu haddi ba, to amma kuma Ubangiji ta'ala ya yi musu gafara, ya karɓi tubansu, hasali ma ya ce da annabi roƙa musu gafara, ya ce da annabi fa'alam annahu la ilaha illallah wa taghfir li dhanbika wal mu'minina wal mu'minat, ka sani cewa ba abin bauta bisa ga cancanta sai Allah, ka roƙi gafaran zunubanka, ka roƙa wa mummunai maza da matan su gafara. Kalmar mummunai a lokacin da wannan aya ta sauka ta cikin suratu Muhammad ba ta gaskatuwa akan kowa sai akan sahabban annabi mazan su da matan su, dan a lokacin babu ni, babu kai, babu tabi'ai, babu tabi'ut tabi'ina, babu tabi'ut 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 tabi'ina, babu kowa sai su kadai sahabbai, a sai kalmar imani anan akan su take. Da aka ce annabi ya roƙa wa mummunai gafara, da su ake kafin kai ka shiga, kafin ni in shiga, kafin wani wanda zai zo bayan su a tarihi ya shiga, ka ko san annabi ya roƙa musu gafara, tunda ko annabi ya roƙa musu ko shakka babu Ubangiji subhanahu wataala ya karɓa. Da haka Allah ce laqad taaba Allahu 'alan nabiy wal muhajirin wal ansar alladhina tabauhu fi sa'ati al usra min ba'di ma kada yazigu qulubu fariqin minhum thumma taaba 'alayhim innahu bihim ra'ufur rahim. Hakika Allah ya karɓi tuban annabi, hakika Allah ya karɓi tuban al muhajirin masu hijira, hakika Allah ya karɓi tuban al ansar mutanen Madina waɗanda suka wa annabi biyayya fi sa'atil usra a lokaci na tsanani, shine lokacin yakin Tabuka. Min ba'di ma kada yazigu qulubu fariqin minhum, bayan saura kiris zukatan wani tashi daga cikinsu su karkata su bar tabarkin Allah, amma sai Allah ya tsayar da su akan gwadaban shari'a, to tar suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam biyayya. ثم تاب عليهم الله تاشي كربن توبان سو انه بهم رؤوف رحيم للي الله مي غفر دجن كاي ني تتره دسو malamai suka ce ubangiji ya bada labarin tuba kafin ya bayyana laifin dan a nutsar da su cewa laifin ku kamar babu ne tunda an karbi tuban ku sai ce laqad taba Allahu ala nabi sai aka fara bada labarin karbar tuban ala nabi wal muhajirin wal ansari alladhina tabauhu fi sa'ati al usra anan ne za a ambata laifin min ba'di ma kada yazigu qulubu fariqin minhum sai aka sake rufewa da karban tuba thumma taba alaykum ذات كو جمله تاليديه انه بهم رؤوف رحيم وقال ثلاثه الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رهبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا ملجا من الله الا اليه ثم تاب عليهم ليتوبوا ان الله هو التواب الرحيم ذاك انا غورن واتو توبا سنن ليفي سنن توبا واتو متني ليفي amma da kan afara zargin sa cewa kai laifi sai aka ce an yafe maka sannan kuma sai aka ambaci laifin sai kuma aka ce kuma an sake yafe maka wato kenan wannan na nuna falalar sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa ubangiji ta'ala ya karbi tuban su ya gafarta musu dangane da abin da suka yi dan haka ya yan uwa a jumlace a takaice sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam na farko dai su ne waziransa idan an ce wazirai mataimakanta wajen isar da da'awa gabas da yamma da kudu arewacin duniya su suka je suka isar da da'awa a wuraren da shi bai je ba ya tura Abu Musa al-Ash'ari zuwa ga kasar Yaman kamar yadda ya tura Mu'adh ibn Jabal zuwa ga kasar Yaman kamar yadda ya tura sahabbai daban-daban zuwa waɗansu wurare daban-daban abu na biyu su suke tare da annabi a halin zaman gida da kuma halin tafiya bai taɓa yin tafiya shi kadai ba bayan kasancewarsa manzo fa sai da wani daga cikin sahabbansa dan haka abu na uku kuma su ne tsirkansa a gidajen su yayo aure su ma kuma suka auri ƴaƴansa sayyidina Usman ya auri ƴaƴa biyu cikin matan annabi cikin ƴaƴan annabi sallallahu alaihi wasallam ya auri daya ta mutu aka sake bashi daya da ta rasu annabi ce inda ta uku ma da mun baka ga Ali bin Abi Talib wanda shi ya auri Fatima kaga annabi ya aurar musu su kuma sun aura a gidansa ya auri ƴaƴansu kenan sannan abu na hudu su sahabban annabi su ne sojojinsa a fagen yaƙi a yaƙin Badar da aka yi wato mutum 300 da wani abu sannan a yaƙin Uhud da aka yi wato ainihin adadin mutane masu yawa da kuma yaƙin da aka yi na Ghazwatul Ahzab shi ma adadin mutane masu yawa da sauran yaƙokin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je duk fa sahabbai ne suka je ba wani bane ya je sai su sannan abu na biyar su ne marubuta wahayi aya ba za ta sauka a kansa ba ba sai sai sun rubuce ta a cikin fatu a cikin fale-fale na dutse kamar irin dutsen nuka da dukkan wurin rubutu da abin da ake yin rubutu da shi a wancan lokaci sannan kuma abu na shida su ne dai masu bayar da karo-karo na dukiyarsu wajen yada addinin musulunci wajen da'awa wajen jihadi don yada kalmar Allah a ban kasa sannan abu na bakwai su ne jakadunsa su ne ambasadojinsa zuwa ga sarakuna da ya tura a shekarar da annabi ya rubuta takaddu zuwa ga mashahuran sarakunan zamaninsa sarkin Rome da sarkin Habasha da sarkin Misra da sauran sarakuna sahabbai ɗaiɗai kunsa aka tura don kai wannan wasiƙu sannan kuma aka rinka tura waɗansunsu zuwa ga waɗansu shugabanni na Larabawa a ce su ne ambassadors din manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a lokacin annabta sannan abu na takwas su ne ƴan gadi wanda suke tsare iyakar ƙasa don akar a kawo wa kasafar maki masu jiran kota kwana waɗanda suke zaune suna jira a ce musu hayya ilal jihad sannan kuma abu na tara sahabban annabi su ne hafizai mahaddata alqur'ani mahaddata hadisai mahaddata ilimi waɗanda zukatansu suka zanto taska da suka haddace abin da yau muke cin moriyarsa kuma al'umma za ta ci gaba da cin moriyarsa ila an yarsa Allahu al-arda wa man alaiha sannan kuma abu na goma su ne ƴan kasuwa zaratan ƴan kasuwa su ne manoma waɗanda suka tabbatarwa da ƙasar makamashin tattalin arzikin ƙasa ya kasance Madina tana da istiqlaliyya min haythul iktisab wato cin gashin kai ta fuskar tattalin arzikin ƙasa da su karɓi bashi ba a wajen daular Farisawa ko wajen daular Rumawa irin yadda muke karɓan bashi a America ko a sauran waɗansu manyan ƙasashe na duniya da suka fi mu tattalin arziki Madina ta samu tsayewa da gindin ta fuskar tattalin arzikin ƙasa saboda tana da manoma saboda tana da ƴan kasuwa saboda tana da matasa saboda tana da zarata tana da murna tana da masu saƙa duk dai ba kowa bane ba su ne waɗannan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan abu na sha ɗaya su ne fa waɗanda cikin dare suke raya dare da ƙiyamul layli كانوا قليلا من الليل ما يهجؤون وبالأسحار هم يستغفرون سوني وند درانا سكيين أزمي سنة ابن سابيو سوني فهليفو فين النبي da suka gaji mulki bayansa, suka yada da'awa, suka bude Farisa, suka bude Rum, suka bude Sham, suka bude Afirka, suka shigo Misra, suka shiga Yaman, suka yada addinin musulunci kowane sako da kowane dungu na duniya, suka yada koyarwar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Saboda waɗannan taron al'amura nasu masu ɗumbin yawa da ni kidaya muku da ma'adansu wanda ban kidaya ba, Abdullahi dan Mas'ud ke cewa man kana minkum muta'assiyan falyata'assa bi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, cikin ku duk wanda zai koyi to ya kwaikwayi sahabban Annabi. Haka Abdullahi dan Mas'ud yake fadawa almajiran cikin tabi'i, man kana minkum muta'assiyan falyata'assa bi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, duk wanda zai koyi cikin ku to yayi koyi da su, wajen himmarsu da kwazansu da jajircewarsu da tsayuwarsu akan gaskiya. فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا سن فكوا cikin al'umman nan wajen karkin zuciya wa amqaha ilman sun fukowa cikin al'umman nan wajen zuzzurfan ilimi wa kallaha takallufan sun fukowa karancin kakale ko kago abinda babu shi a cikin addini wa qawamaha hadiyan sun fukowa tsayuwa akan tabarkin da ake kira as-siratal mustaqim a inda annabi ya dakatar da su basu zaku da ba basu matsa ba wa ahsanaha halan sun fi kowa kyakkyawan hali da ɗabi'u na gari. Kauman ikhtarahum Allah ta'ala li suhbati nabiyyi, mutane ne da Allah ya zaɓo su don su yi abokantaka da annabinsa, su rayu da shi a zamani guda. Fa a'rifu lahum fadlahum, ya kamata ku san falalarsu. Wa tabi'uhum fi atharihim, ya kamata ku bi su a cikin sawayensu, irin aikin da suka yi, irin imaninsu, irin ɗabi'unsu. فإنهم كانوا على الهدي المستقيم كوشك بابو سنكة في أكن سريا ميكاكا وانا أثرنا عبد الله بن مسعود ابن عبد البر ديروي توشي أتكل تاثر الجامع بيان العلم وفضله يا إنقوة بدا وانا مطلئين صحابي دبل لسو بدرج السو أيو أبن بكين تكي أبن تكيتي أبن ويوني الله كانوا تاغم دندلي كو انت وطنه ساسنين كانوا sun zama dandali da cin mutuncin sahabbai da zaginsu da yi musu kage da yi musu karerai da munina musu, wani lokacin a ɓoye wani lokacin a bayyane, wanda wannan ɓata ce, wannan halaka ce, abinda da ke kai ɗan adam cikin ramin wuta. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da cewa inda wani mutum wanda ba sahabi ba zai mallaki dukiya ta zinari da ta kai girman dutsen Uhudu, ta girman dutsen Uhudu ya kai ka sanya dutsen dala da goren dutsen sau 50 kafin su yi Uhudu. Ya ce inda wani mutum wanda ba sahabi ba zai mallaki dukiyar zinari da ta kai girman dutsen Uhudu gaba daya ya ciyar da ita sadaka fi sabilillahi, ladan da za a bashi bai kai mudannabi ɗaya ba ko rabin mudannabi ɗaya da sahabban manzon Allah ya bayar. Haka manzon Allah ya rantsuwa kafin ya faɗa. Abdullahi dan Umar yake cewa kasance wasu sahabbai zaɓi ne daga Allah, domin sa'a ɗaya da za su yi tare da manzon Allah suna masu imani da shi ta fi duniya da abin da ke cikin ta farala. Mutanen da suke wannan matsayin yau ya zanto ana zagin su a nan Karanci, ana zagin su a bayan masallacin Isa Karabiu, ana zagin su a rijiyar Lemo, ana zagin su a Dambulo, ana zagin su a gidan Kadiriyya, ana zagin su a wadan sura da ana cin mutuncin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan abin take ci ne, wannan kadai ya isa jawo musiba, shiga haƙin bayin Allah. In sahabbai sun yi lafiya suka yi wa mu ko ubangiji da Allah, ubangiji suka yi wa ya ba da labari ya ce ya yafe, ƴan Shi'a sun ce ba mu yarda ba a yafe. In sahabbai sun yi laifi wanda suka yi wa laifin sun yi zamani ne tare da shi ba kai ba da ka zo bayansu, menene na zaginka cikin abin da ba kai aka sakawa ba, ba kai aka zubarwa ba? Ina armin da suka yi maka laifi a kasarka, suka kashe ƴan uwanka a zangon katar, suka kashe ƴan uwanka a tafawa balewa, suka kashe ƴan uwanka a samunaka, suka kashe ƴan uwanka a numan, suka kashe ƴan uwanka suke kashewa a tsakanin Lagos da Ibadan, suke cin mutunci, suke cin zarafi, suna nan da rai in kai jarumi ne bayyana garin sarki. Amma suka zo mutanen da sun shuɗe duniya sun bar duniya da shekara 1400 da wani abu, ka rika kama sunansu kana dagin su. Wai cin mutuncin ya kai a yanzu taya aka yi ta mashin aka sa mata sunan Yazidu don a ji daɗin zagin Yazidu da cin mutuncin mahaifinsa shine Muawiya ibn Abi Sufyan. To idan muka kyale wannan sharri ya ci gaba da faruwa, muna jin tsoron wata rana a yo tayar matin a sa mata sunan Abubakar ko Umar ko sunan Usmanu ko sunan Nana Aisha ko sunan Nana Hafsa. Da haka anan diloli da suke sayar da taya ya kamata su lura da wannan. Duk wanda ya taimaka wajen yaɗa irin waɗannan tayoyi fa billahi lazina bi zunubi, dan yayi ta'awuni alal ismi wal udwan akan saban Allah da kuma ta'addanci. Tayar matin kuma wai ita ce taya mafi kwari, idan ka tambayi yan ataba wata taya ce mafi kwari sai a ce maka wato ta Yazidu, wato wanda kamfanoni ne da shi aiki suka kawo ta suka shigo da ita don cin mutuncin magabatan wannan al'umma. To wa'in cikin sahabbai ko tabi'i ko tabi'u tabi'ina cikin mutanen da ba sa kan tafarki irin nasu. Da haka ya uwa ya kamata ya hatara, ya kamata ya hatara, ya kamata mu shiga taitayinmu, ya kamata mu gane cewa duk al'ummar da ba ta da jiya da shekaran jiya ba yadda za a yi ta gina gobe da jibi. Jiyanmu da shekaran jiyanmu annabi da sahabbansa, daga lokacin da muka rushe sahabbai to kuma mun rushe annabin gaba daya. Dan babu yadda za a yi ka ce annabi shi mutumin kirki ne amma sahabbansa duk mutanen banza ne. Ai idan wani ya zo ce babanka mutumin kirki ne, sai dai abokanansa duk yan iska ne, sai mashaya, sai yan luwaɗi, sai mazinata. Na tabbatar duk wanda ya faɗa maka wannan to ba a taɓa samu a tarihi wanda ya zagi mahaifinka bai rasa. To haka shi'a suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam, suka tsire ta shi kadai, suka zagi matansa, suka zagi wato ainihin sahabbansa, wato so suke su ci mutuncin annabi amma sai ba su samu dama ba, sai suka zage shi a fakaice suka yi masa habaici. Domin duk wanda ya ce matarka ira banza ce, mazinaciya ce, ma'ana kai menene? Duk wanda ya ce abokinka barawo ne, to abokin barawo ai shi ma barawo ne, abokin ɗansa dai ai shi ma ɗansa ne, abokin ɗan luwaɗi shi ma ɗan luwaɗi ne, dan me yasa ya yi ikirarinsa akan abin da yake kai? To shi ne abin da shi'a suke cin mutuncin mutane a halin yanzu. Kuma sun haɗa kai da gidan kadiriyya, wai yanzu har makarantu suke bi na islamiyya islamiyya cewa yara su yi ilimi ba kar su damu da alqur'ani, alqur'ani ba komai bane ba kar su damu da shi. Yanzu ya kai matsayin waɗansu wakilai daga cikin kadiriyya suna yawo cikin gari suna faɗin wannan. Wannan wani irin taɓewa ce, wace irin hasara ce, wani irin ci bayan ƙwaƙwalwa da irin wannan? Ma'ana sahabban manzon Allah su ne abin zagi, su ne abin cin mutunci? To me ya rage maka cikin addini idan ka zagi sahabban annabi? Gaba ɗaya ayoyin da na karanto wanda suke maganan falalansu, sawa'un ayat da ke cikin suratu Ali Imran ko wanda suke cikin suratu Tauba ko wanda suke cikin waɗansu surori daban-daban, gaba ɗaya ba ayoyi na alqur'ani gaba ɗayansu waɗanda suke maganan sahabbai galibinsu suna magana ne akan khabar. Khabar wanda ke layi da kulhun nan, khabarun layi da kulhun nan ba a kafa ne ba, hukunci na alwala ko wanka ko daka ko idda ko wani abu, hukunci shi ne yake karɓar a ce an canza shi. Bisa ga tabir ma'anan tasmin ayatin aw nusiha la tu khairin minha aw misliha, amma labari ba a canza shi, ba a indiko sa, ba a shafe shi, domin shafe labari kare ta kai. Allah ya bada labarin annabi Nuhu da mutanensa, ba inda za a yi wata rana zo ce kai ai wannan annabi Nuhun ba taɓa yinsa ba ko mutanensa ma ba taɓa yinsa ba, don haka ya zama kare ta kai. Allah ya bada labarin Samudawa da Adawa, ba inda za a yi wata rana zo ce bai ba. Allah ya bada labarin ya yi gafara ga sahabbai, duk labari ya bayar, ba inda za a yi wata rana zo ce ya fasa bai gafara ba. Duk wanda ya tuhunci Allah da wannan to ya tuhunci Allah da nakasu. Ubangiji kuma ta'ala kamilan ne min jami'il wuju, ya Ubangiji ka tsare mana imanin, ya Ubangiji ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta, ya Ubangiji ka nuna mana ƙarya ka ba mu ikon kauce mata, ya Ubangiji ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta, ya Ubangiji ka nuna mana ƙarya ka ba mu ikon kauce mata, ya Ubangiji ka ɗaukaki addininka, ka kare masu kare addininka, ka ɗaukaki masu ɗaukaka addininka, ya Ubangiji ka ƙasƙantar da dukkan wanda yake wani yunkuri na dabula musulunci, da gurɓata musulunci, da lalata musulunci. Ya Ubangiji mayar musu da bakar aliyarsu a kansu, ya Ubangiji ka fallasa su, ya Ubangiji ka karya su, ya Ubangiji ka tona musu asiri, ya Ubangiji ka hana su sakat. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa qumu ila salatikum yarhamkumullah.